This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 60 da mita 25 da mita 16. Kuna iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani. Da Sarauniya, da Fara'a, da FM Nomad, da Dalol FM Muryar Arewa, da Kumaniya. Haka kuma kuna iya sauraren shirye-shiryen namu yanzu hakan nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fata kuna nan lafiya da wannan hantsi kai tsaye bayan labaran duniya za ku ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed yake gabatarwa amma da farko ga cikakkun labaran duniya
Masu sauraro assalamu alaikum ga labaran duniya mai karanto su Ladan Ibrahim Ayawa Shugaban Amurka Barack Obama yayi Allah wadare da harin da aka kai a wani hotel dake babban birnin kasar Mali kuma yayi wanda ya musabbabin mutuwar mutane har 27. Shugaban yana magana ne a wajen wani babban taro da aka yi a fadar Malaysia wato Kuala Lumpur. Obama ya ce wannan harin da aka kai a wannan hotel din zai karawa Amurka azama ne wajen yakin da take yi da ta'addanci. Ya ce wannan harin wata mummunan hanya ce da ke kara tunarwa mutane irin barazanar da ta'addanci ke yi wa kasashen duniya da yawa. Shugaba Obama har yanzu ya ce Amurka tana nan tana nazarin gane adadin Amurkawan da ke cikin wannan hotel na Radisson Blue inda aka kaiwa wannan harin. Sai dai ma'aikatan cikin gida ta ba tabbacin cewa akwai ba Amurke guda cikin waɗanda suka rasa rayukansu kana akwai ɗan ƙasar Canada da na Faransa da na kuma China. Ƙasar Belgium ta gargaɗi mutanenta cewa akwai rahotannin da ke nuna akwai barazanar cewa za a kaiwa ƙasar hari. A cikin wata sanarwa da mahukuntan kasar suka fitar yau Asabar ya nuna cewa akwai barazanar kaiwa babban birnin kasar wato Brussels hari. Akan haka ne sanarwar ta gargaɗi 'yan kasar da su guji wuraren cinkoson jama'a misali irin su gidajen rawa manyan shaguna tashoshin sufuri idan hakan zai yiwu. Wannan barazanar dai yana zuwa ne sati ɗaya bayan da aka kaiwa kasar Faransa hari inda hakan ya dalilin mutuwar mutane sama da 130. Yanzu haka dai ana ci gaba da neman Sale Abdussalam. Wanda shine sahun farko na jerin mutanen da ake tuma da aikata wannan aika-aika a kasar na Faransa kuma an ce ganinsa na ƙarshe shine yana tukin mota inda ya dunfari bakin iyakar kasar ta Belgium kuma jin kadan bayan da 'yan sanda suka tsaye da shi a bakin iyakar kasar ta Belgium suka yi masa tambayoyi kwaram sai aka samu wannan tashin bom din wannan yasa ake karfafa sashen cewa kila yana cikin kasar ta Belgium labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka dake nan birnin Washington DC An tabbatar da mutane uku na dauke da cutar Ebola a kasar Liberia wanda wannan wani koma baya ne ga kasar da aka cire daga cikin jerin kasashen da suke dauke da wannan kwayar cutar wannan ko ya biyo bayan wani yaro daga kauye ne da aka kwantar da shi a asibitin babban birnin kasar wato Monrovia wanda likitoci suka tabbatar yana dauke da wannan kwayar cutar haka kuma an auna wasu ƴan uwansa na kusa da shi an tara su ma suna dauke da wannan cutar Yanzu haka dai waɗannan mutanen uku da wasu ukun da ake tuhuma suna su an kai su wato asibitin kula da masu wannan cutar da yake wajen babban birnin kasar ta Liberia. Idan dai ba a manta ba a ranar 9 ga watan Mayu ne wannan na wannan shekarar aka fara tsame kasar ta Liberia daga jerin kasashen da ke dauke da wannan kwayar cutar. Kafin a watan Yuni a sake samun wani dauke da shi to amma hukumar lafiya ta duniya wato WHO ta ayyana kasar a cikin kasashen da ba su dauke da kwayar cutar a ranar 3 ga watan Satumba. Tsohon shugaban kasar Namibia Hifikepunye Pohamba ya amince da ya karbi kyautar nan ta miliyoyin daloli da gidauniyar Mo Ibrahim ke baiwa shugabannin Afirka wanda ya fice. Tsohon shugaba Pohamba a wajen bikin da aka gudanar a Accra ta kasar Ghana wanda aka yi jiya Juma'a ya ce wannan karamawan ba ta saba ce shi kadai ya ce ya karbe ta ne a madadin ƴan kasar nasa wato Namibia domin ko su ne suka danka masa amanar mulkin kasar ta hanyar zaben sa a demokradiyance har na tsawon wa'adi biyu shi dai wannan kyautar ana bada shi ne ga dukkan wani shugaban Afirka wanda aka zaba ta hanyar demokradiya kuma ya taka rawar gani ga jama'ar kasar sa lokacin yana office Salin nan ya bar mulki cikin lokacin da dokar kasar su ta shata ne hakan wannan gidauniyar dai to a cikin watan Maris ne ta bayyana cewa shugaba Pohamba zai karbi kyautar wanda wannan shine karo na farko da gidauniyar ta bada kyautar tun a shekarar 2011 domin ko ta ce tun daga wannan lokacin ta ka samun wanda ya cancanci samun wannan kyautar a duk fadin Afirka wannan gidauniyar dai mashahurin dan kasuwan nan ne mai ruwa biyu wato Britania da Sudan Mo Ibrahim ya kirkiro ta yace yayi hakan ne domin sauya tunanin jama'a game da shugabannin Afirka wadanda an san shugabannin nahiyar marasa kirki amma kuma ba a san na kirki ba jangura zai a cikin su Dr. Salim Ahmed Salim ne ya mika wa shugaba Pohamba wannan kyautar a wani kasaitaccen biki bayan an bayyana wasu daga cikin fitattun nasarorin da ya samar wa kasansa lokacin mulkin nasa Kasar Rasha ta ce ta kai wani mummunan hari ga tungan ƴan kungiyar ISIS da ke kasar Syria. Ministan tsaro na kasar Sergey Shoigu ya yi wa shugaba Vladimir Putin bayani jiya Juma'a cewa jirgin yaƙi na Rasha ya yi kaca-kaca da dafin mai na kungiyar har 15 kana kuma sun banka wa tankokin mai da yawan su kai 500 wuta do a cikin wannan satin. Ya ce wannan ko duk yana cikin kokarin ganin an durkusar da tattalin arzikin kungiyar ce ta ISIS. Haka kuma shugaba Shoigu ya ce sojojin ruwa sun harba makamai masu linzami jiya Juma'a da niyyar auna rundunar Raqqa, Idlib da kuma Aleppo. Ya ce kuma duk haka su ta cimma ruwa. Ya ce haka kuma an samu gagarumin nasara da ta harin sama domin ku a nan sai da aka kashe sojojin ISIS 600 a cikin hari guda ɗaya tak. Wanda so kai a yankin Deir ez-Zor da ke gabashin Syria. Shi dai wannan yanki na Deir ez-Zor yana tsakanin Raqqa ne inda kungiyar ta ISIS ke da ƙarfin gaske da kuma wani yanki na ƙasar Iraki inda wannan wuri ne ke da tarihin muhimmanci a gare ta.
Labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masaurare ga Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar muku da shirin karaman sani.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na karaman sani kokumi. Sune cikin rahotannin namu Muhammad Salisu Rabiu
Malam Ibrahim barka da hantsi a cikin shirin namu na yau muna nan dauke da rahotanni guda hudu rahoto na farko zai magana game da cutar shiga rahoto na biyu zai magana game da shirin baiwa yara in kasa da shekara 5 magunguna kyauta da jihar Bauchi ke kokarin yi rahoto na uku zai magana game da cutar yoyon fitsari Yayin da rahoton mu na hudu zai magana game da cutar zazzabin cizon sauro. Dan haka sai a biyo mu sau da kafa domin jin cikakken shirin.
Soya bawa hala singi bala bawa
jihar Maradi ta Jamhuriyar Niger, jami'an lafiya sun bi sahun takwarorin su na duniya wajen gudanar da gangamin wayar da kan al'umma game da cutar shuga, wanda hukumar lafiya ta duniya ta ware ranar 14 ga watan Nuwamba na kowace shekara don fadakar da al'umma akan wannan cuta.
Ranar 14 ga watan Nuwamban kowace shekara da ta zama ranar yaki cutar shuga ko kuma diabetes, kamar yadda Majalisar Dinkin Duniya ta kebe, idan aka riba matakar illa ga lafiyar dan adam kuma ga kisa. Dr. Agali, kwarar likita a babbar asibitin Borno Maradi, da bayanin alamomin ita wannan cuta ta shuga.
To ita cutar diabetes ana gane ta daga mutum yana yawan shan ruwa, kuma yana yawan hitsari, surtout da dare sai ta tashi yana hitsari, yana yawan cin abinci ko da yaushe yana jin yunwa, kuma yana ramewa, kuma akwai kasala, sai ga mutum baya da ƙarfi, mata wani bi suna jin wani kaikai. Ana gane ta da wa'annan alamomin, kuma wani bi ba a gane ta sai in ta kai ta fara hallaka mutum, ta taɓa mishi kwalwa ko zuciya ko koda ko hata, a lokacin nan wani bi ake gane shi, ko in ta kai ta kada mutum ta sumar da shi sai zo likita, a lokacin nan ake gane.
A da akan ce wannan cuta ta masu kuɗi ce, don ta shafi kowa da kowa lokuta.
To a da ma abin da yasa ake cewa ta masu kuɗi ce, don yana ƙasashen masu kuɗi su suke da kayan da ake gane ita. To yanzu ya kai inda ke mu ma a cikin kasashen mu ana da kayan da za a gane, gashi yau a cikin Hadimar Ali zo muna da kayan da za mu bincika mu ga mutum yana da ita, a gane cuta ce wadda ta shahi talaka, ta shahi mai kuɗi.
Wannan rana ta 14 ga watan Nuwamba, likitoci a Borno Maradi sun keɓe ta domin gudanar da kamfe na mutane su zo a yi masa gwajin diabetes kyauta da kuma hawan jini domin binciken lafiya. Malam Damasi, me kace dangance da wannan niyya ta likitoci?
Eh, saboda gudun lahiya wannan abu ne mai muhimmanci, ko a san meye ga shikarka tana gudi ne a muhimmanci, kuma abu ya zo mu haka kawo kyauta kenan, ko kajin ce kenan mu zo mu gode lahiyar mu kenan mu gani
kenan. Ka san illar diabetes ko
tana ciwo ne wanda aka kama da shi ba warke ake ba, ana cewa warke sai dai, amma sai dai a zanke abin ga tartaman ne, kala ciwo ne yana ganin shi mutane da dama suna yi, yana da illa kenan.
Ko dada ne ne ya dace ga mutane su yi domin santa da cutar diabetes? Dokta Agali,
rigakafi shine a kiyaye yawan ciyeci. Yanzu yawancin mutane ba su da aiki sai su ci abinci, a ɗauki mota a ta yi wurin aiki ko wurin kasuwanci ko wurin service, a zamana ba a motsa jiki. Ita cuta tana samu ta shiga mutum in yana ɗaukar jiki yana kiwa kenan. Abin da ake so a cikin rigakafi mutum ya rage ciyeci na banza, wani sikiriri, wani kayan zaƙi, wani sukari, wani, kuma ana son mutum ya riƙa motsa jikin shi yana tahiya, ko da riƙawa ne wurin aiki ko ko cikin gari ko kai ziyara riƙawa yana tahiya, an son a riƙa motsa jiki.
To akwai wani ƙarin da kuta sai a ce idan mutum ya ji ciwo ko shi na diabetes ba shi warke, ya ne labarin gare ku likitoci?
Ba shi warke ba ne. Mai diabetes in ya ji ciwo, warkewar shi tana ɗaukar lokaci daga wanda bai da diabetes, tunda a cikin jikin shi abin da yake garkuwa lahiya ya rage a cikin jikin shi, kuma yawancin sukarin nan da ya yawa cikin jikin shi, tunda diabetes shi sukari ne a cikin jinin mutum ya huce over, ya huce gram 126 shine ake cewa diabetes kenan. Sukarin nan da ya zama to dawa a cikin kwayoyin cuta suna samun shi, suna ci suna bunƙasa cikin jikin mutum sai cutar ta dan dade, amma duka tana warkewa.
Dr. Gali kenan, kwar likita a babbar asibiti dake nan Borno Maradi. Shaibu Mani, murya Amurka daga Maradi a jamhuriyar Nishar.
A gaida Shaibu Mani. Gwamnatin jihar Bauchi za ta fara rarraba magunguna kyauta ga yara ƙanana 'yan ƙasa da shekara 5 a wani mataki na shawo kan cututtukan da ke addabar ƙananan yaran.
Wannan jawabi ya fito ne ta bakin muƙaddashin darakta a hukumar inganta lafiya a matakin farko, Dokta Yahaya Yarima Misau.
Kamar yadda kuke gani da yau mun kira baki da ku ɗan jaridu saboda ku yi witnessing magunguna da za a raba a 20 LGS na state. Kuma magani ne wanda shi mai girma gwamna ya ce za a ba wa yara waɗanda suke ƙasa da shekara 5. So an sai maganin gashi nan kowa da gani was about 10 million naira, kuma muna targeting 20 LGS na state din. Mun zauna mun yi shawara mun ga inda ya kamata a bayar mun yi listen a yanzu dai zamu bayar health facilities takwas ne a kowane local government wanda ya make guda 80 kenan. Eh kyauta ne kamar yadda ya faɗa a 5-point agenda sa ya ce zai bada magani a yan kasar shekara 5 magani kyauta so wannan shine maganin da za a fara rabawa kuma ina tabbatar wa al'umma cewa yayi mana alkawari duk health facilities da basu samu ba a yanzu insha Allah rabawa da za a yi na gaba da sauran watanni insha Allah za su samu. Eh cututtuka ne kamar su gudawa da amai, sannan akwai na tari, sannan akwai na zazzabin cizon sauro, akwai kuma fortive medicines wadanda dole ne ana bukatar su a asibitoci. So duk irin waɗannan suna da shi, da antibiotic, vitamins da sadai sauransu. Eh kamar yadda na faɗa wannan shine farkon ni kafin nan ya kamata a ce mun yi wannan abun tun dan lokaci kafin yanzu, bar saboda shirye-shiryen da ake yi da sauransu dole ka tabbatar ina ya kamata ka kai ya samu analysis na me ya kamata ka kai da sauransu, shi yasa muka dauki zuwa yanzu kafin mu raba magani. Fahimta a wannan shine yaro in baye da lafiya a yi kokari a kai shi asibiti, tun daga magani ya Allah ya kawo sauki, gwamna ya ce a bayar kyauta, saboda haka ba mu ga dalilin da za su rike yara a gida da waɗanda ba su da lafiya. To da baya gaskiya baya ma isa, don abinda ake bayarwa miliyan 2 ne kawai. Miliyan 2 kuma idan kai tunani miliyan 2 kusan ba a health facility kaɗan ma wannan maganin za a saya, kuma muna tsammanin ma ba zai kai wata ba. Amma yanzu an samu abinda ya kai miliyan 10 an sai maganin, gashi nan kuma za a fara raba. Cewa duk maganin da yanzu da za mu raba dole shi WDC da sarkin gari a kira su a health facility su haɗu a irga magani a bayar. Sannan kuma za mu ga su health facility din cewa duk maganin da suka ba wa maras lafiya su rubuta shi a rubuce, saboda za mu ɗauki waɗansu hanyoyi a je a bincika a ga maganin na yana nan ne ya ƙare da wuri ne bai ƙare da wuri ba, zai taimaka mana dai wajen taking analysis, saboda ya guide namu a gaba yadda za mu rika kai maganin, sannan kuma me ya kamata mu kai da sauransu.
Dr. Yahaya Yarima Misau kenan, muƙaddashin darakta a hukumar inganta lafiya a matakin farko. Yusuf Muhammad Haruna, mai kula da asibitin tashan Babi, ya bada tabbacin kula da magungunan da aka samar musu.
A gaskiya wannan abu ba sabo ne a gare ni ba ni ta. Kuma kafin mu fara ma aikin, su in charges ɗin wanda suka zama affected a cikin aikin, za mu zanna mu yi meeting, saboda wannan lamari abu ne wanda ya dace mu zanna kowa ya san me yake yi, ya kuma taimakawa jama'a. Abu ne na taimakawa jama'a, kuma za mu yi abin da duk ya dace, saboda abin da aka bamu ya isa hannun wanda ya dace. Su a al'umma su yi gaskiya, saboda dan an ga abu kyauta wani ciwon baya na kirki wanda za a ce a kawo dan aka magani, za ku ga an yi cincirundo, an zo an cika wuri a zo dan kawai maganin kyauta ne, wanda an tabbatar lalle wannan yana jinyar da gaske a kawo shi magani za a bashi yadda duk ya dace. Amma wanda an tabbatar gaskiya jinyarsa ba jinya ne wanda ya taka karaya karya ba, a yi haƙuri, an fara ne wannan abu, kuma zai ci gaba insha Allah, kuma kowa zai samu biyan bukata a jihar nan yadda gwamnati take fara.
Yusuf Muhammad Haruna kenan. Amina Abdullahi Girbo, sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya.
A gaida Amina Abdullahi Girbo, an kaddamar da aikin yi ma mata masu fama da cutar yoyon fitsari kyauta a jihar Niger.
Gidauniyar Sani Bello mai suna Sanvel Foundation tare da gwamnatin jihar Niger ne suka kaddamar da shirin da nufin taimakawa matan da ke fama da wannan cuta. Omar Muhammad Silamini ya yi magana a madadin gidauniyar ta Sanvel Foundation ga abin da yake cewa.
Na farko ana kai mishi mutum ɗaya biyu, sai ni na kan kai su. To sai wani lokaci in zo da list din sama da mutum 10, mutum 8, mutum 9, kuma duk na dura guda ce. Kaga kenan maimakon raguwa, tabbas wannan abu kusan kullun karuwa yake yi, wannan abin da ya faru kenan. So kaga da yake ya fito da wannan shiri, Allah ya taimaka kuma ita gwamnatin jiha, sai gashi ta shigo ciki. To kaga haɗin gwiwa ne tsakanin gwamnatin jihar Niger da kuma ita wannan gidauniya ta kanar Sani Bello, da za su yi yunkuri ko kuma sun yunkura don tabbatar da ganin cewar an magance ko kuma an rage cutar wannan yoyon fitsari da ke addaba mutane.
Uwar gidan gwamnan jihar Niger, Dr. Amina Abubakar Sani Bello, na ɗaya daga cikin likitocin da suka gudanar da aikin a gefe guda kuma tana wakiltar ɓangaren gwamnatin jihar Niger, ta bayyana cewa.
Saboda mun san cewa wannan ciwo ne yayin fitsari matsala ce wanda dukanta dukace da take da shi bata jin dadin rayuwarta. A dalilin haka shi Susanne Bello Foundation suka hada hannu da mu. Muka ga ya kamata mu taimaka ma matan nan saboda matan nan yawancin su ba su da kuɗi. A dushin dalilin kuɗin su ne ma yasa suka samu kansu a cikin irin wannan matsalan da basu samu sun je asibiti da wuri ba. Suka samu wannan matsala. So dan a taimaka ma matan nan justice ne. Tayara rayuwarsu yasa aka kawo wannan shirin. To wannan cutan yawanci abu ne ke kawo shi shine idan mata sun dade suna naƙuda musu haihu ba. Akalla duk mace da ta samu tana naƙuda wanda yake cigaba awa uku bata samu ta haihu ba tana iya kamawa da irin wannan cutan.
Tunda farko dai na zanta da wasu daga cikin matan da suka ci gajiyar shirin kafin su shiga ɗakin tiyata.
Hawwa Muhammad Niger town rayuwa sai a hankali. Ni dai laluran da ta same ni rashin lahiya ne musabbabin rashin hitsarin da na yi aka samin roban boli. To daga cire roban bolin nan shi ne musabbabin yoyin hitsarin ya kama ni.
Yanzu kaman shekara nawa kina Muhammadu wannan matsala?
Ba a shekare ba amma dai an kwashi watanni.
Sha'anin rayuwa ta zama kamar jin daɗi da sauran walwala?
To sai a hankali.
Sunana Umma Musa. Ni yanda nike ji a bolin da ka ta hita.
Kamar gashi da aiki yau kina jin daɗi koko?
Ina jin daɗi.
Yanzu kin kai kaman shekaru na da wannan cuta?
Ban san kwatanci ba amma ya kai shekara 30.
Wasu daga cikin matan da aka yi ma aikin cutar yoyon fitsari a jihar Niger. Sama da mata 100 ne dai ake sa ran za su ci gajiyar shirin a fadin jihar Niger, inda a yanzu mata 20 ne aka fara yi ma aikin a babbar asibitin gwamnati da ke garin Kwantagora. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Nigeria.
A gaida Mustapha Nasiru Batsari, shin ko ta wace hanya al'ummomi za su iya kaucewa daga illar kamuwa da cutar zazzabin cizon sauro da ke neman zamowa ruwan dare a yawancin gidaje a Nigeria?
A kullum kwanan duniya ta Allah ta'ala dai cutar zazzabin cizon sauro ko kuma malaria ƙara ƙabiri yake tsakanin al'umma. Sai dai kuma masana a fannin lafiya sun yi ittifaƙin cewar gidan sauro shine mataki na farko da ake bi wurin ganin an daƙile sauro daga kaiwa bil'adama farmaki. Musamman ma wanda aka yi wa feshin magani. Domin lokuta da dama hukumomi a Najeriya ko kuma masu ba da tallafi daga ƙasashen duniya na kashe makudan kuɗaɗe wurin tallafawa Najeriya da gidajen sauro domin rabawa ga jama'a ko da Allah zai sa a samu fidda aya a rogo. To ko yaya waɗansu daga cikin al'umma ke ganin muhimmancin shiga gidan sauro?
A taƙaice dai gidan sauro yana da matuƙar muhimmanci a rayuwar mutane, musamman area da take da mutane da yawa da datti da wannan saboda datti yana kawo sauro. To mutanen da suke wannan area ya kamata su dinga amfani da gidan sauro saboda lafiyarsu.
To kai kana amfani da gidan sauron ne?
Hakikan kuwa mu da muke a cikin irin wannan unguwa ai dole mu yi amfani da gidan sauro. Wata uku baya da naje nima likita suka duba ni sai suka bani shawarar amfani da gidan sauro. Ta haka ne zamu samu mu lallaba rayuwarmu.
To kai fa ya kake ganin muhimmancin gidan sauro?
Eh to gaskiya muhimmancin gidan sauro amfanin shi da ɗan ragage ne saboda in ka shiga gidan sauro ya Allah zafi zai tinda ba fanka ce da mu a nan haka ba. Ga wata muke samu kodi yace ba. Zazzabi ma zai iya kama ka saboda zafinsa.
To ya kuma kuke da zazzabin malaria?
To wani zai kasance ko da ta bangaren ruwa ma za a iya samun sa saboda yanayin sauro ko da shi yana nan. In ka bude gidan sauro za ka shiga to za ku yi shiga tare. Ana cewa kaman gidan sauro to ai shi ma gidan sauro ai ɗakin sa ne tana tare ake shiga.
To ni da ina shiga gidan sauro amma ban sani ba ko yana maganin sauron ko baya yi duk tare muke shiga da shi. Kai in ka yi bacci ya cije ka, in ba ka yi bacci ba ka kashe abin da ka kashe. Sauron nan dai ko ina akwai shi sauro in ka shiga ku shiga gidan sauro tare da shi ya cije ka. Ka kashe wanda ka kashe ya cije ka. Gashi nan mutane suna ta kwance ana malaria.
Shi ma darakta na sashin kula da lafiya a matakin farko a jihar Jigawa Dr. Kabir Ibrahim ya yi ƙarin bayani game da gidan sauro.
Ma dai abin da nake imani da shi duk ko ba wanda gidan sauro ne ba zai iya shiga gidan sauro ba. kuma duk inda zazzabin malaria yake an fi yada shi kashi 80 zuwa 90 na malaria a fatokata lokacin da ake bacci domin sauran da malaria ci ya cizo a lokacin da ake bacci sauran da cije ta waje ko a kofar gida ko a wajen gida za a iya samun masu yada malaria amma mafi akasarin su kulisins ne wanda ba ta yada malaria sai dai cizo kuma su ma za su iya dan jan jini misali amma gidan sauro shi ne kat ko wani irin sauro ne ko kiwaci ne ko rotoroto ne inda za ka fara gidan sauro to ka yi barbe shi sai ko ya taka ya mutu yau kada shi kuma ka kiyaye shi mutane kawai kana cikin ta ga lafiya lau kawai mutane yawanci sukan ga shirwa kamar sauran gidan sauran ya takure su suna ta dalile daban-daban wanda yake ana amfani da shi ina ga wannan shi ne mu kuma a yayin da muke ciki yanzu ba mu ga wani makami da ya mutu wannan gidan sauro domin idan ka ci hadin da yake shi shi nan wanda ya kamata ana sa shi daki ko gida-gida yanayin kudin sa da tarbata yau da tarbatarban sa yana da wahala ya daure a matsayin wato mataki na kare mutane a mataki na kullun wato ne da kullun
na'am
saboda haka mu da yanzu duka karfin ya ta alzara ne akan amfani da gidan sauran nan da kuma shan maganin wannan danyen ACT wanda muna inda muka da su ba da armar na kan wannan kamar ne kira ce sai cikin dare na sauran mu'amalar da zasu zama sai tarihi
to Allah dai ya kare mu da lafiya Halimatu Abdullahi sashen Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya
a gaida Halima Abdullahi duka anan muka zo karshen shirin na wannan makon dan haka sai a biyo mu mako mai zuwa daidai wannan lokaci domin jin mu dauke da wani sabon shirin
To masu sauraro anan damu da sa'a cikin shirin na yau sai makon gobe idan Allah Ubangiji ya nuna mana a madadin dukkan waɗanda aka ji muryoyin su Ibrahim Alfa Ahmed ne a birnin Washington DC ke cewa mu huta lafiya.
A gai da Malam Iro da Tawagashi yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya.
Shugaban Amurka Barack Obama ya yi Allah wadare da harin da aka kai a wani hotel da ke babban birnin kasar Mali kuma ya yi wanda ya musabbin mutuwar mutane har 27. Shugaban yana magana ne a wajen wani babban taron da aka yi a fadar kasar Malaysia wato Kuala Lumpur. Obama ya ce wannan harin da aka kai a wannan hotel din zai kara wa Amurka azama ne wajen yakin da take yi da ta'addanci. Kasar Belgium ta gargadi mutananta da cewa akwai rahotanni da ke nuna akwai barazanar cewa za a kai wa kasar hari. A cikin wata sanarwar da mahukuntan kasar suka fitar yau Asabar ya nuna cewa akwai barazanar kai wa babban birnin kasar wato hari wato Brussels. Akan haka ne sanarwar ta gargadi 'yan kasar da su guji wuraren cinkoson jama'a. Misali irin su gidajen rawa manya-manyan shaguna tashoshin sufuri idan hakan zai yiwu wannan barazanar dai yana zuwa ne sati daya bayan da aka kai wa kasar Faransa hari inda hakan yayi dalilin mutuwar sama da mutane 130 an tabbatar da mutane uku na dauke da cutar Ebola a kasar Liberia wanda wannan na daya daga cikin dalilin da yasa aka maida kasar ta zama koma baya wannan ko ya biyo bayan wani yaro ne da ke daga kauyen da aka kwantar da shi a asibiti a babban birnin kasar ta Morobia wanda likitoci suka tabbatar yana dauke da wannan cutar haka kuma da aka auna wasu ƴan uwansa su ma aka tabbatar suna dauke da wannan cutar
da takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu sai kuma da la'asar idan Allah ya gwada mana ku sake jin wasu shirye-shirye yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da shirin ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri ku huta lafiya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.